ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin ranar Juma'a ce da daidai da daya ga watan ainihin wato Rabi'ul Tsani, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1433, daidai da 23 ga watan Fabrairu shekara ta 2012. Wannan shine kafar na 14 daga cikin jeren jerin karatutukan littafin الكبائر والنفر الإمام أبو عبد الله محمد شمس الدين الذهبي الله مدعو بكين سلكي ذافر تامش إذن جماعة بسمان تابو من يكراتو أتكين الكبيرة الثانية قتل النفس ببنو في نبو دجتكين ليفو بكامة يا جرمة وطن دمالا يكاو لسافر أتكين وانا لتافي شيني كفن كيك kisan kai mummunan laifi ne, in ma ka kashe kanka in ma ka kashe wani. Kisan kai mummunan laifi ne, in ma ka kashe mutum in ma ka kashe dabba, in ma ka kashe tsuntsu in ma ka kashe ƙwaro, duk waɗannan ba a kashe su sai in kin cancanta a bisa dokar Allah. Inda haka ba, ko ƙwaro ka kashe ba da irin ya cancanta ko ba da dokar Allah ko da izini daga Allah ba, to a ranar alkiyama akwai hisabi tsakanin ka da shi. Idan ya cancanta ka kashe shi, idan ka tashi kashe shi kuma sai ka kashe shi ta hanyar da Allah ya halatta maka ka kashe, in ba haka ba nan ma akwai matsala, saboda haka rai yana da girma a wurin Allah madaukakin sarki. Mun karanta ayoyi da hadisai da ainihin sauran bayanai na malamai da malam ya kawo a ƙarƙashin wannan ainihin wato babi, kamar yadda muka alƙawaranta wa duk mai zuwa wurin karatun nan cewa kowa ya ƙoƙarin ya mallaki littafin Adda'u wad-Dawa, littafin al-Imam Shamsuddin Ibn Qayyim al-Jawziyya, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. A yayin da al-Imam Az-Zahabi a cikin wannan littafi nashi Kitabul Kaba'ir yake ƙoƙarin bayyana munin laifuffuka da kuma hukuncin aikata laifuffuka, a nan kuma shi wannan malamin yakan bayyana maka irin barnar da laifi yake haifarwa. Saboda haka waɗannan littattafai in ka dube su su biyu suna sharhin junansu ne. Wannan zai nuna maka cewa kisan kai mugun abu ne ga ayoyi ga hadisai, kuma ya gaya maka matsayin wanda ya wannan. Sannan wannan malamin sai kuma ya bayyana maka irin barnar da ke biyo bayan kisan kai. Sarki ya tabbata ga Allah, dukkanin su malamin su guda ɗaya ne, shine Ibn Taymiyyah, amma kuma kowa da irin bayar da Allah madaukakin sarki ya mishi. Haka Allah madaukakin sarki ya faɗi a Qur'ani a wani wuri yake cewa yusqa bima'in wahidi. Ibn Qayyim yace faslu man qatala nafsan, ga wani fasli dangane da wanda ya kisan kai. Wannan fasli zai yi bayani ne dangane da matsayin mutumin da ya kisan kai da kuma irin barnar da ya aikata, wani irin ainihin wato hadari take da shi a cikin al'umma. Malai ya ce walamma kanat mafsadatu qatli hadhihi al-mafsada, yayin da barna da ta'adin kisan kai, barnar da ta'adin ta kai irin wannan matsayi, ka daji irin matsayin. Na farko shi ne karkamanta maganganun da malam mashhur ya kawo mana a can baya a ta'aliƙin shi na ƙarshe, a lokacin da yake bayani dangane da maganganun da ya ɗibo daga ainihin Ibnul Qayyim a cikin wannan littafin da ya Adda'u wad-Dawa, din in ba ku manta ba. In ba ku manta ba yake cewa a ƙashin gaskiya saboda Allah, kisan kai yana ɗauke da haƙƙoƙi guda uku. Haƙƙin Allah wanda yake ran nashi ne, ka hallaka mishi wannan rai ba tare da ya maka izini ba. Sai kuma haƙƙin shi wanda Allah ya baiwa ran, shi ne mutumin da ka kashe. Sai kuma haƙƙin ƴaƴan shi da waɗanda suke magadan shi ne. to a nan sai malam ya ce kaga dai na daya wanda duk ainihin wato aka samu a halin ainihin an kashe shi haƙƙin shi yana iya wato haƙƙin Allah da ke kan shi yana iya sauka ta hanyar tuba haƙƙin magada su kuma yana iya sauka ta hanyar yafewa ko kuma a biya su diyya to amma shi kuma haƙƙin wanda aka kashe shi fa shi kuma wannan haƙƙi ya rage idan aka je ranar alƙiyama Allah ya karɓi tuban wancan da ya kashe shi sai Allah madaukakin sarki ya ainihin kyautata wa shi wannan da aka kashe kanshi ta hanyar biyan shi barnar da aka yi mishi daga cikin ainihin falalar Allah domin ainihin yafewar da Allah ya wancanta tabbata to kai ka ji wanda laifi ne kaga cewa yana da haƙoƙi irin wannan sai dai laifukan da suka kai matsayin wannan kamar zina kai zina da matar mutum kai zina da ƴar wani kai zina da uwar wani wannan ma yana tattare da haƙoƙi makamantan waɗannan domin kamar yadda wannan rai yake mallakar Allah haka wannan alfarmar farji yake mallaka ce ta Allah Allah ne kadai ya mallaki alfarmar wannan farji shi kadai yake iya halatta shi ko mijinta bai isa ya halatta maka wannan farjin nata ba ko ubanta bai isa ya halatta maka wannan farjin ba sai da abin da Allah ya sharɗanta shine aure sadaki da kuma abubuwan da suke lazimi akan haka ta ƙarƙashin wannan barnar da ke tattare da kisan kai malam yake cewa yayin da ya zama barnar ta kai irin wannan ainihin matsayin قال الله تعالى سي الله يجي من أجل ذلك سبب ونم برنادك تترد كسن كي كتبنا على بني إسرائيل سيبك السنية تزم دوكا بني إسرائيل دوكركم تزم واجبا أنه من قتل نفسا وند دي كسن كي بغير نفس باترد ونم ريا كشوان رمبا aw fasadin fil ard ko kuma ba tare da ya haddasar da wata barna a bayan kasa ba saka annama qatala an-nas jami'a to kamar ya kashe mutane ne gaba daya idan kai kisan kai kwaya daya ba tare da Allah ne ya shar'anta a kashe wannan ran ba matsayin ka daya da wanda ainihin ya kashe dukkan halittun Allah wa man ahyaha wanda kuma ya bar rai kwaya daya wanda bai halaka ba faka annama ahyan nasa jami'a kamar ya ainihin bar mutane ne gaba ɗayan su su rayu wannan ita ce aya ta 32 a cikin suratul ma'ida malai ce wa qad ashkala fahmu hadha ala kathirin minan nas fahimtar wannan hukunci sai yayi wahala yayi nauyi game da ga mutane masu yawa wa qalu suka ce ma'lumin sanannan abu ne أن اسم قاتل مئة أعظم عند الله من اسم قاتل نفس واحدة سننن أبني متنم دبي كشا متن تاني جرمان لي فنش أورن الله ياسي لي فنوان دي كسان كم متن تايا وإنما أتوا من ظنهم أن التشبيه في مقدار الاسم والعقوبة واللفظ لم يدل على هذا فوانا بسك غزا فهمت وانا سكا تأ mutumin da ya kashe kai daya da mutumin da ya kisan kai dari ya kashe mutum dari ai sanannan abu ne cewa mai kisan kai dari ya fi mai kisan kai daya laifi ko amma an ka duba a cikin wannan aya sai aka ce wanda ya kashe rai guda daya kamar ya kashe duk halittun Allah ne malam ya ce to abin da ya faru yadda Allah madaukakin sarki ya kwatanta zunuban ne suka gaza fahimta shine anan Allah madaukakin sarki lokacin da yake hukunta mai kisan kai daya da mai kisan kai dari anan ba ana hukunci ne hukunci irin na alƙali ba anan ba ana hukunci ne irin hukunci na malamin fiqh ba anan ana duba wanda ya kisan kai daya ya kashe biyu ya kashe dari ya kashe almuhimmi menene yayi dai kisan kai to shi Allah da haka yake duban abu dan haka a wurin Allah da wanda ya kashe rai daya da wanda yake san kai dan dade a wajen girman zunubi, sai dan aka zo mas'ala ta biyan diya ko makamantan haka, nan ne abu yake da tasiri. Amma Allah madaukakin sarki yana kallon mutumin da ya sha kwalbar giya daya, da wanda ya sha kwalbar giya 100, duk auren Allah menene? Mashayin giya ne. Dan haka sai malam yake cewa to wannan abun ne ba su fahimta ba, shi ne sai suka ga cewa to ai lafazin yana nuna kisan kai ɗaya da kisan kai 100 ko fiye da 100 duk ɗaya ne a wurin Allah kenan. Sai ce wa hadha la yalzamu min tashbihi shay'i bi shay'i akhadhuhu bi jami'i ahkami. Sai dai kuma wannan baya nuna cewa dan an kamanta barnar kisan kai ɗaya da barnar kisan kai 100 ko fiye da 100, to baya nufin cewa dukkan hukunce-hukuncen sun yi ɗaya. Ka kiyaye wannan jama'a. Misali, mutumin da ya sha giya kwalba ɗaya da mutumin da ya sha giya kwalba 100, don aka tashi musu bulala, bulala ɗaya za a yi musu. To ga ce to an yi wannan bulala 40 ko bulala 80, wannan ma an yi mai 40 ko 80. To kenan yanzu wannan da ya sha giya kwalba 100 babu wani bambanci kenan? A'a, akwai bambanci sai in an je wurin lissafa zunubi, amma a wajen haddi fa to za a daidaita su. Haka mutumin da aka kama shi ya kashe rai ɗaya da mutumin da aka kama shi ya yi kisan rai 100, in aka zo kashewa so nawa ba a kashe wannan? So ɗaya. Wancan ma so nawa ba a kashe shi? So ɗaya. Hukun fahimta jama'a? Idan ka sake jure wannan hukuncin, idan da mutum 100 za su haɗu a kan kashe mutum ɗaya, in aka tashi gaba ɗaya za a kashe su. Mutum 100 su haɗu su kashe mutum ɗaya, in aka tashi za a kashe su gaba ɗaya ne. To ka ga ka dubi hukuncin kuma ta wannan janibi. Da wannan za ka dubi ashe Allah yana da ma'aunai a kan al'amuran shi ne a kowace gaba da irin ma'aunin shi. Idan aka zo wajen matsayin haddi, to haddi da ma'aunin shi, zunubi da ma'aunin shi, to girman barnar kuma fa da nata ma'aunin. Saboda haka a nan Allah madaukakin sarki yana kallon waɗannan mutane guda biyu ne, mai kisan kai ɗaya da mai kisan kai 100 ko fiye da haka, a matsayin 'yan ta'adda masu kisan kai. وقد قال تعالى الله مدوكين سركي اي اونوري cewa kaannahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Aranar alkiyama sai ainihin wato mutanen da suke a lahira sai su rinka ga wannan yini kamar yadda suka waye gari sai gansu a wannan yini na kiyama. Ba su zauna a duniya ba illa ashiyatan, sai yammaci, au duhaha, ko kuma hantsin wannan yini. To yanzu da adadin tsawon hantsi da adadin tsawon yammaci, kana jin adadin tsawon mintunan ko awannin ɗaya ne? Ba lallai ya zama ɗaya ba, amma kaga an kwatanta a nan ba don wai ana nufin hukuncin ya tafi ɗaya ba, sai dai misali. A ƙarƙashin haka a nan, idan ka ga irin wannan, to akwai abin da ya haɗa wannan alaƙa da ta kawo ake buga misali. Da yamma da hantsi, alaƙar da ake so a nuna shi ne ranar kiyama, waɗanda suka zauni wannan duniyar, in aka ce musu kwana nawa kuka yi a duniya, sai su ga cewa a ai ma kamar iya zaman hantsi ne suka yi kawai, sai su ce ai ma kamar yammaci muka yi kawai. To shin yanzu kaga kowa da abin da yake faɗi, kowa da kwatancen da yake, yana nufin cewa tsawon hantsi da tsawon yammaci ɗaya ne? A abin da ake so a nuna, mutanen nan suna kwatanta zamansu a duniya gajere ne kawai, shikenan. Ko kun fahimta jama'a? Don haka irin wannan misalin malaman usul fiqi sai su ce la mafhuma lahu. Misali, sai malami ya leƙo aji yana so a ɗauke wani buhun masara, sai ce da Allah mutum uku su zo. Mutum uku da suka zo sun yi daidai ko ba su yi daidai ba, to sai mutum biyar suka zo. A lallai ne malam ya ce ai uku na ce ba, dan ba jarabawa ba ce. Jarabawa ce in malam ya ce uku a haɗa da biyu sai ka ce biyar, in ka ce shida sai ka faɗi. Amma yanzu ɗaukan buhun masara ne ya ce mutum uku su zo, sai mutum bakwai suka zo. Idan mutum bakwai suka zo sai ya ce baya so? Menene buƙatar shi? a kawar da buhun masara dan hakan za a samu mutum ɗaya ma da zai iya daukewa to ya wadatar wannan shi suke kira mafhumul laqab sai ce laysa bi mafhum matar ka ce sai ka ce da Allah dauko min coci larki abinda kawai kake bukata ka fita zaka kunna generator ne sai ka ce dauko min coci larki sai bata ga cocilar ta ba sai ta ga cocilar danta sai ta miko maka zaka ce ni na ce cocilarki ne me kake nema a lokacin cocilar kawai dan haka kaidi da kai da cewa cocilarta sharadi ne ba sharadi bane dan haka suke cewa in aka fahimci bukata mutun yake da ita yanzu ya same ku yace to Allah ku kawo min tuwo in ci ku sai kuka fahimci wannan mutun yunwa ce yake ji kawai sai kuka miko mishi alale zai karba ko ba zai karba ba zai karba ashe tuwo da yace ba kaidi bane to shine mafhumi akwai yanayin da mutun zai ce kaza amma sai a fahimci a wata bukata kawai yake so mutum ne zai same ku a masallaci yace to Allah jama'a ku hada min naira 500 zan shiga mota ne zuwa Abuja sai wani yace Abuja za ka yace eh zauna yanzu Abuja zan tafi in muka fita ka zo ka bi ni idan har mutumin nan da gaske Abuja yake son zuwa bukatar shi ta biya ko bata biya ba amma in yace lalle a bashi kudin fa to ba Abuja yake son zuwa ba shine mafhumi kawai abinda muke fahimta mutumin nan ba 500 yake so ba Abuja yake so ya je ga kuma wanda zai je Abuja zai tafi da shi dan haka sai mu daina fa sai mu fasa hada mishi waɗannan kuɗi domin mai makasudi bukata ta biya abinda Allah yake so ya nuna anan duk wanda ya kisan kai to Allah yana fushi da shi mutum ɗaya ka kashe mutum 100 ka kashe miliyan ka kashe ta wace hanya ka kashe su almuhimmi kisan kai laifi ne in kai kawai kai laifi dan haka anan yanzu ba ana duban adadin bane ana duban laifi ya tabbata koda daga mutum ɗaya ne ko to saboda haka duk irin ukuba da ake nema za ta tabbata akan wannan da wannan ne sai malam yace wa qala ta'ala Allah kuma yace ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min naharin wa dhalika la yujibu anna libsahum fid dunya inma kana hadha almiqdar kaga da Allah yake magana hantsi da Allah yake magana yammaci baya lazim ta zaman da suka yi a duniya lalle wannan tsawon ne amma me ake so a nuna zaman duniyar dan kadan ne dan haka sai Allah ya misali da kamar hantsi ko yammaci wa qala nabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi manzo Allah yake man sallal insha'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal layli wanda bi ya salla insha'a cikin jama'a to kamar ya kwana ne wato ya raba dare ne yana sallah wa man salla al-fajr fi jama'a wanda ya sallaci asuba a cikin jam'i fa ka'annama qama al-layla kullahu kamar ya ainihin wato ya sallar dare ne gaba daya ay ma'al isha kaga anan ba zai samu wannan darajar ba sai in yayi hadda sallar isha din misali wanda ya sallar isha a cikin jama'a matsayin ladan shi kamar ya ainihin raba dare ne yana sallah dan haka za a sa mishi lada tun daga lokacin sallar magariba har zuwa 12 dare sai a sa mai duk sallah yake yi in dai har yayi sallar isha a jama'a sannan idan kuma yayi sallar asuba a cikin jama'a to sai an rubuta mishi lada tun daga sallar magariba har zuwa lokacin da alfijir ya fito cewa sallah yake yi shin haƙiƙani yayi sallah na tsawon wannan lokacin a'a amma kaga ladan fa an bashi ladan salloli na tsawon wannan lokacin sai malam yace kama ja'a fi lafdin akhar wa asrah min hadha qawluhu من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكانما صام الدهر النبي صلى الله عليه وسلم yace wanda ya azumci ramadan sannan ya biyo baya da azumin kwanaki shida na shawwal to kamar ya azumci tsawon rayuwar shi ne shin me ake nufi za a bashi ladan ainihin wato azumin tsawon rayuwar shi a halin fa yayi azumi guda 36 ne rak ko guda 35 amma sai aka bashi kamar cewa ya shanye rayuwar shi ne yana azumi
a hakikanin al'amari me ake so a nuna maka nan lada mai yawa ya samu wa qawluhu da kuma magana annabi da yace man qara'a qul huwallahu ahad fa ka'annama qara'a thuluthal qur'an wanda ya karanta qul huwallahu kamar ya karanta daya bisa uku ne na alqur'ani wa ma'lumun mala yace sannan nan abu ne anna thawaba fa'ila hadhihi al'ashiya lam yablug thawabal mushabbah bihi mutumin da ya ainihin wato karanta qul huwallahu aka ce za a bashi lada kamar ya karanta daya bisa uku na qur'ani to abinda muke so ka gani yanzu mutumin da ya zauna ya karanta qul huwallahu sai aka kamanta ladan shi da kamar wanda ya zauna ya karanta daya bisa uku na qur'ani kana jin a hakika kai kuma da baka tsaya ka raba qur'ani uku ka karanta shi tsaf kana jin ladan naku din zai zama daya ne ba zai zama daya ba amma akwai inda ladan yake da musharaka shine za a baka lada na percentage shine daya bisa uku na qur'ani in ana bada lada 10 sai a baka to amma wannan da ya biya karanta daya bisa uku na qur'ani kuma fa za a bi kowane harafi a bashi lada ladan da kai ba za ka samu ba kaga ladan jumla ka samu ya samu amma ladan keke da keke fa shi ya samu da ya karance gaba daya kai ko da ka karanta qul huwallahu kadai ba za ka samu ba shine kaga cewar kai kama da shi akwai inda ake kamanta ku tare amma akwai kuma inda yake kai da shi ka san ba daya bane ko mun fahimta jama'a sai ka ji mutun ya zama governor sai ka bude baki sai ka ce ajin mu daya da shi na'am ba wanda yake musu ajin ku daya da shi to amma kai ma ka zo ka saki dokoki kamar yadda yake fadi zai yu ba zai yu ba ashe yanzu kana fada mana ne akwai inda kuka yi tarayya amma kai da kanka fa ka san akwai inda kuka sha bamban da wannan ne ake cewa akwai inda abubuwa ke haduwa akwai kuma inda suke rabuwa to mu dawo nan duk misali ne mallan yake mana mutumin da ya kashe mutum daya da mutumin da ya kashe mutum 100 in aka zo ana maganar yan ta'adda masu kisan kai duka za a hada su a wuri guda kaji inda suka hadu amma ta wajen girman laifi keke da keke fa wancan mai kisan mutum 100 yafi mai kisan mutum 1 jama'a mun fahimta to sai mallan ya ci gaba da cewa fa yakunu qadruha sawa walau kana qadru thawabi sawa lam yakun li musalli al-isha wal fajr jama'a fi qiyam al-layl manfa'a ghayr at-ta'ab wan nasab idan ya zama wancan da ya sallar isha a jama'a an bashi ladan sallah har zuwa tsakar dare inda kana tsammanin ladan da za a bashi keke da keke ba inda zai sha bamban da wanda ya tashi ya qiyamul layli me fa'idar qiyamul layli kenan da babu wato kenan ibadoji in ka dube su suna da lada na jumilla suna da kuma lada na daidaiwa yanzu idan kai sallar isha a cikin jam'i za a baka lada kamar ka ji fa ba a ce za a baka ladan wanda aka ce za a baka lada kamar na wanda ya salla zuwa tsakar dare to mutumin da ya salla isha ya tashi ya ta yin sallolin dare yana karatun qur'ani a ciki har dare ya raba tsaka idan ya gama lada keke da keke za a baku me fa'idar ya shanye wannan rabin dare yana salla babu amma nan ana nuna lada na jumillar sallar dare da kai da shi za ku samu amma lada na adadin raka'o'i da ladan karatun qur'ani da zikirori da na ruku'u da sujuda da ladan hana ido bacci za ka samu wannan kai ba za ka samu ba dan haka sai aka ce kamar wato za a baka lada akwai inda za ku yi kama amma akwai inda kuma za ku saba mu sake dawowa misali mutumin da ya kisan kai ya kashe mutum 1 da mutumin da ya kashe mutum 100 in an tashi ba da zunubin masu kisan kai daidai wa daidai ba a daidaita su amma in aka dawo ana duban adadin da kowa ya kashe fa kaga mai kisan mutum 100 yafi adadin zunubi fiye da wanda ya kisan mutum 1 shine kawai misalin da mallan yake tayi anan dan haka sai yake cewa wal fajr jama'a fi qiyam al-layl manfa'a غير التعب والنصب. وما أوتي أحد بعد الإيمان أفضل من الفهم عن الله ورسوله. الله أكبر. كن جد ما لم يسك جرم ما إلمي. ابن القيم يتي باين إيماني دا الله دا منزان الله باب وتبايوا دا الله يكي ودن أدم فيدا فهمتر أبن دا الله يتي دا أبن دا منزان الله يتي. الله أكبر. باين إيماني إيماني شيني بايوا ما في درجة to me ke biye da shi shine ya zama in Allah ya faɗi magana a Qur'ani kana fahimta, in annabi ya faɗi magana a Qur'ani a hadisi kana fahimta, wannan ita ce baiwar da ke biye da imani da Allah da manzon shi. Sai ya ce wa zalika fadlullahi yu'tihi man yasha, ita kuwa fahimta to falala ce ta Allah da ke bada ita ga wanda ya so. Abin da ka fahimta sai kaga wani gaba ɗaya bai fahimta ba, in ka nemi zaunar da shi ka fahimtar da shi sai ga ya ƙara dawa. To kai kar ka ɗauka saboda ka iya wani zaƙin baki ne ko ka rufaɗe shi yasa Allah ya baka, ka ɗauka daraja ce Allah ya so ka da ita. Haka sai ka gode wa Allah, shine yake cewa wala tafghaw fil ard, kar kai ɗagawa, kar ka nuna cewa ai kai dan wata tsiya ce. Fa in qila, da za a ce fa fi ayi shay'in waqa at-tashbih bayna qatil nafsin wahida wa qatil an-nas jami'a, ala gafata malam, ta wace hanya ce mai kisan kai daya da wanda ya kashe rayukan mutane dewa ko gaba daya, ta wace hanya ce za a ce sun daidaita? Qila sai ya ce fi wujuhin muta'addida, za mu iya cewa sun hadu ne ta fuskoki masu yawa. أحدها أن كل منهما عاص لله ورسوله. كون ايه دا جتكينسو انك بيبيوان دي كشريت ايه ملاكة چه يا سابع و الله دا منزان الله. انك بيبيوان دي كشريت ايه ملاكة چه يا سابع و الله دا منزان الله. مخالف لأمره سنن يا سابع و أمرنن الله. متعرب لأقوبته يا قبات دا كنشغ أقوبر الله. وكل منهما قد باء بغضب من الله ولعنته. Kowane ɗaya daga cikinsu ya samu tsinuwar Allah kuma ya waye gari cikin fushin Allah. Wastihqaqul khulud fi nar jahannam, kuma kowane ɗayansu ya cancanta ya zauna a cikin wutar jahannama dindindin. Wa uidda lahu azaban azima, kuma kowane ɗayansu an tattala mishi azaba babba. Wa inna mattafawud fi darakatil azam, to ina suka sha bamban, me kisan kai ɗaya zai je wuta, mai kisan kai ɗari zai je wuta, wanda ya kashe rai ɗaya Allah ya tsine mai, Allah ya fushi da shi, wanda ya kisan kai ɗari Allah ya fushi da shi, Allah ya tsine mai. Don ka ce to menene bambancinsu kenan? Don haka ashe tunda haka ne da ma mutum ya kashe rai ɗaya gwan mai ta kashewa kawai tunda ɗaya ne, sai malam ya ce a'a, wajen matakayya na azaba, matakayya na azaba suna shan bamban. فليس اسم من قتل نبيا او اماما عادلا او عالما يامر الناس بالقسط كاسم من قتل من لا يؤتيه له من لا يأبه له من حاد الناس. مالن yake cewa kaga ai ka duba hatta irin nau'in mutanen da mai kisan ya kashe yana da tasiri wajen zunubi. Yace kaga wanda ya kashe annabi ko wanda ya kashe wani limami adili ko wanda ya kashe wani malami da ke umarnin mutane da adalci, laifin shi ba zai taba haduwa da laifin wanda yake mutane ba su da wata moriya da suke cita shi ba. Jama'a kun fahimta? Kaga daga nan zaka gane abin da nake gaya maka game da wannan littafin. Wannan littafin yana kokarin fito maka da level of damage, adadin irin barnar. Dubi wanda ya kashe annabi, to dubi wanda ya je ya samu wani dan daba dan uwan shi ya kashe, wancan dan daba me yake tsinana wa mutane? To dubi wannan annabi me baya tsinana wa mutane daga wurin Allah? To dubi wanda aka samu shugaba ne na kasa yana tsaye da adalci irin a ce Sardauna sai ya kashe shi. Dubi zaluncin da zai biyo bayan rashin mutane irin su Sardauna, wannan zaluncin da damejin sai a ce duk asarar wani da aka yi mana ne. To dubi malami da za a kashe wanda zai zaunar da mutane yana karantar da su addini, to dubin aka ce bashi, dubin rashi da asarar da za a yi. To dubi wanda ya kashe wani dan ta'adda wanda mai yiwa kashe shi ma hutar da al'umma ne, zaka ce zunubin ɗaya ne? Ba ɗaya bane. Kaga daga nan zaka gane ashe in sun je shan azaba, nau'in azabar za ta sha bamban da mai kisan kai ɗaya da mai kisan kai ɗari. To nau'in azabar za ta sha bamban da wanda ya kashe annabi da wanda ya kashe fasiki ɗan uwan shi garin neman mata ko garin disco ko garin shan giya. Barnar ta sha bamban, to azabar ma ta sha bamban. Jama'a kun ji yadda malamai ke magana, su Ibnul Qayyim kenan, waɗannan su ne malamai. To idan kana karanta littattafan waɗannan zai gyara maka zama, kuma zai gyara maka tunani, kuma za ka natsu. A nan yana ƙoƙarin fito maka da munin ɓarnar kisa ne, kuma sai yake ƙoƙarin nuna maka munin ɓarnar kisa, to ya sha bamban daga irin adadin yawan mutanen da kuma irin nau'in mutanen. Haka in ba ku manta ba, a baya na fara buga muku misali. Idan muka gama karatu a wannan babi, ran da muka shiga babin zina za mu sake ɗaukowa, za ka ji ya ce faslun wala taqrabu zina. A nan kuma zai zo ya fito maka da ɓarnar zina, zai nuna maka ɓarnar zina ga wanda ya zina da uwashi ko ƙanwashi ko ƴar uwashi ko matar maƙwabcin shi. Ɓarnar zinar ta fi ɓarnar zinar da zai je ya samu karuwa ya yi da ita. Ka inda ba ka tashi sai ka ce duk ba zina ba ce sai a ce zina ce. To tun da duk zina ce ai ɗiɗɗaya ce, sai a ce a'a, akwai zinar cin amana. Ita ce ka yi zina da uwarka, mutumin farko da ka ci amana shi shine ubanka, sannan ka ci amanar ita kanta uwarta ka don ka wulaƙanta ta, sannan ka ci amanar kanka da kanka. To za ka auna wannan zinar fiye da wadda ta sa signboard a ƙofar ɗakinta tana cewa a zo a yi zina da ita. Amma kaga a babin laifi duk menene laifi ne, zina ce. Amma munin fa, to zina da ainihin waɗancan ya fi zina da wannan karuwa. Jama'a kun fahimci yadda malamai ke fahimtar da kai capacity na laifi, ko ka gane girman laifi, don karkarin ƙawasa da laifuffuka. Allahu akbar. Bayan da malam yayi wannan bayani sai yake cewa afani fuska ta biyu, annahuma sawa'un fi istihqaqi izhaqin nafs, da wanda ya kashe rai daya da wanda ya kashe rai ɗari ko kuma ya kashe mutane gaba daya sun daidaita ta wata nahiyar. Ita ce dukkansu sun fitar da rai, dukkansu sun yi kisan kai, ko ba su yi ba, sun yi kisan kai dukkansu. Athalis, wuri na uku da suka haɗu, annahuma sawa fil jara'a, dukkansu sun yi daidai wajen jur'a, wajen taurin ido da taurin kai. Allah ya ce kada a yi, amma su sun yi. Ala safki damil haram, dukkansu sun yi taurin ido da taurin kai a wajen zubar da jini na haram. Fa inna man qatala nafsan bighairi istihqaq, domin kaga duk wanda ya kisan kai ba tare da ran ya cancanta a kashe ba, bal bi mujarradi bal li mujarradil fasadi fil ard, sai dai kawai yayi ne dan ya barna a bayan kasa. Aw li akhadhi malihi, ko ya kashe ran ne dan ya karba dukiyar mai rai. Fa innahu yajtari'u ala qatli kulli man zafara bihi, to irin wannan zai iya karfin halin kashe duk wanda ya samu iko. Wa amkanahu qatluhu, kuma duk wanda ya samu damar kashewa zai iya kashewa. Domin fa huwa mu'adil lin naw'il insani, shi wannan dan adawa ne da nau'i na mutum. Abinda wannan karatun yake cewa, akwai mutanen da yake kawai kamar yan daba. Yanzu ka shiga Kano, Kano tun a da, ba ma Kano a yanzu ba, dan yanzu Kano ta sake daukan wani sabon dimension. Kano tun a da za ka ga kawai yan ta'adda ne, kawai in dare yayi kawai za ka ga suna yawo ko ina wuka ce a jikin shi. Da kayi magana kawai yadda ka san mai yankan lemo yana cire kokuwar lemo, ko haka zai zaro wata ƴar karamar wuka kawai sai ya fafe makogwaranka kawai sai ya ainihin jefar wani matsiyacin sai ya sa bakin shi a makoshin naka ya tsotsi jinin ya furza maka a fuska sai ya gaba kuma ya je kwana yana mun shari ingari yawa ya sai tambaye abokan shi wai ni jiya a mafarki ne ne na kashe wani banza wai ko ido biyu ne kawai amma yana ganin ma a mafarki ne abin ma da gaske ne ko kuwa to kaga wannan mu'adil lin nau'il insani wannan kawai yana adawa da nau'i ne na dan adam to sai malamin yace kaga duk wanda ya irin wannan to duk inda ya samu kisan kai zai yi don ya dauki abin mai sauki haka duk mutumin da ya nemi kuɗi a wurinka ya samu ko bai samu ba ya kashe ka to wannan mutum bai san darajar rai ba ko kadan zai iya kisan kai a kowane hali irin wannan sai malam yake cewa wa minha na daga cikin wuraren da mai kisan kai ɗaya da mai kisan kai ɗari ke haduwa annahu yusamma qatilan aw fasiqan aw zaliman aw asiyan bi qatlihi wahidan kama yusamma kadhalika bi qatlihi an-nas jami'a da mutumin da ya kashe rai ɗaya da mutumin da ya kashe rai ɗari ko ya kashe jama'a gaba ɗaya yadda za a kira wancan dan ta'adda ko fasiki ko azzalimi ko mai saban Allah haka za a kira wancan wanda ya kashe dari duk dai ake kiransu yanzu kamar Ariel Sharon tsohon shugaban kasar Yahudawa yana can cikin bala'i Allah ya dora mai rashin lafiyar da an rasa maganinta an yi ya mutu kuma yaki kuma an rasa maganin cutar don an kasa gano cutar yanzu a jikin na'urori yake na computer da haka yake iya numfashi da haka yake iya fitsari da haka yake iya kashi sun rasa yadda za su yi marmaza ya mutu su huta shi ya ki mutuwa shi kuma an kasa gano ko menene to je ka bincika irin atrocities irin ta'addanci da zalunci da Ariel Sharon ya yi irin mutanen da ya kashe irin mutanen da ya sharrada ya tarwatsa su waɗanda ya waye gari ya mai da su marayun ƙarfi da yaji to yanzu ire-iren wannan mutum in ka tashi iya abin da zaka kira shi shine wannan mutum fasiki ne azzalimi ne mugu ne ya kashe dubunnan mutane to wanda ya kashe mutum kwa ɗaya ma in ka tashi me zaka kira shi shi ma sunan da zaka kira shi kenan kaga sun yi tarayya a waɗannan wannan har wayo na daga cikin inda suka hadu annallahu subhanahu ja'ala almu'minina fi tawaddihim wa tara'umihim wa tawasulihim kal jasadil wahid Allah madaukakin sarki ya sanya muminai wajen kauna da juna da tausayin juna da sadar da zumunci da juna kamar jiki ɗaya muminai suke dashtaka minhu udun idan wata gaba ta ciwo daga jikin mumini tada'a lahu sa'irul jasad sai sauran jikin gaba ɗaya sai su yi wa wannan bangare kara bil humma ta hanyar zazzabi sai su dauki zafi wa sahar da kuma hana ido bacci duba yanzu in kai tuntube ya tsanka ya fashe can an jima sai a ji kanka ya dauki zafi amma ba abin da ya bugi kan amma kara yake wa yatsa sai a ji kirji ya amsa sai ka ji jiki ya kama zazzabi gaba daya ko ina yana ciwo ido kuma karar da zai yi gudunmawar da zai yi sai ya ki karban bacci saboda me saboda dan uwan shi ya fashe amma dubi tsakanin ido da yatsa me alakar su sai dai dan suna da jiki suna jiki guda sai annabi ya ce haka muminai suke ina aka ce ga muminai wuri kaza can suna cikin halin kunci a yanzu to in dai kai mumini ne dole ka ji cewa wannan kuncin da suke ciki kamar kai ne dan haka dole ka kaunace su dole ka ji tausayin su dole ka sadar da zumunci kamar yadda jiki yake wa sauran bangarori kara sai yake cewa fa idza atlafa alqatilu min hadha aljasd udwan idan ne kisan kai ya barnata wata gaba kwaya ɗaya a cikin wannan jiki fa ka annama atlafa sa'ir aljasd to kamar ya barnata sauran jiki ne ina fatan kun gane misalin da malai yake so yi idan har ka fahimci yadda kai yake wa yatsa kara yatsa ne yana da dan kakkare sai kaga duk jiki yana rashin lafiya da sai a bar wannan dan kakkare shi kadai ya ji da matsalar shi ko to abinda ake cewa duk lokacin da ka kashe musulmi ɗaya ko to sauran musulmin ma gaba ɗaya a matsayin kisa ya zo gare su ne, domin suna da hankali abinda ya kamata su fahimta. Yanzu bayan da ka kashe wancan saurawa, saura su, domin duk abinda wancan yake da shi yasa aka kashe shi su ma suna da shi. Misali, in ka gana kisan musulmi a Iraq ko a Philistine ko a Kashmir ko a wata ƙasa ko ina ce, sai ka ce me laifinsu? Allah ya ce wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid alladhi lahu mulku as-samawati wal-ard wallahu ala kulli shay'in shahid. Me laifin waɗancan da ake kashe su? Sun yarda da Allah. Kai baka yarda da Allah ba, kai ma ka yarda da Allah. To in har aka kashe su saboda sun yarda da Allah, saura kai kenan. Yasa ran nan nake faɗa muku anan. Yanzu mutumin Najeriya ba shi da buƙatar dish satellite. Dama ana sa satellite ne ba don a ji labarai ba. Dama ana sawa ne don a ga can an kashe mutane kaza, bom ya tashi a can, mota ta yi gobara can. Yanzu kana zama a anguwarku zai zo har layinku. Saboda haka a wancan lokacin ya kake ji wa waɗancan mutanen? Idan baka ji, to gashi yanzu ya iso gare ka. Da wannan ne zaka gane ashe dole ne musulmi su yi ta'awuni. Idan suka ji bala'i na faruwa ga wasu ƴan uwansu a wani wuri, su marmaza su kai ɗauki don su tsaye da bala'in a can, don in ya gama cinye su a can, to kuma zai taho nan. Yanzu an gama kace-kace da ƙasashen musulunci kaf manya-manya, to yanzu an taho ƙanana. Ka lura da kyau. Waɗannan abubuwan da kana jin labarinsu ne a Philistine, kana jin labarinsu ne a Iraq, kana jin labarinsu ne a Kashmir, kana jin labarinsu a Somalia, ka zo yanzu kana jin labarinsu a Maiduguri, ka zo kana jin labarinsu a ina, a Kano, sai gashi sun zo har Kadunanka. Kaduna a ina? Gindin masallacin Abubakar Gumi a Sultan Bello. To ana nan sai ina? Sai naka masallacin. Ana nan sai ina? Sai anguwarku. Haka. To idan da a ce an yi ƙoƙarin taushe wancan bala'in da ya taso tun farko, to da bai iso kanka ba. Amma da ya zama an tsinka musulmi, musulmi ba su da tawasul, ba su da tarahum, ba su da tawad, ba ƙauna, ba tausayi, ba saduwa da juna. In ka ji abin yana faruwa a can wani wuri, amma ka tashi kana magana sai wani ya ce ina ruwanka? Isa Ali Ibrahim Fantamiyo wajen shekara 10 da ta wuce ya miƙe yana magana akan abubuwan da suke faruwa a Bauchi, sai wani ya tashi ya nemi faɗa. Wai kai, ina ruwanka da waɗannan abubuwan da suke faruwa a Philistine? Me ya haɗa da su? Ban Annabi ya ce min husnul islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Na daga cikin alamar imanin mutum yana da kyau abinda ba ruwan shi, abinda ba ruwanka. Ko kun fahimta jama'a? Rashin fahimta ne abin. Duk da ya samu mumini a ko'ina, ka ji a jikinka. Idan ko baka ji a jikinka ba, to abinda zai faru ran da zai zo ya same ka, a ran nan kai ma ba wanda zai jiye maka a nashi jikin. Allah ya kyauta. Jama'a, kun ji wannan hadisi wanda asalin shi hadisi ne sahihi, al-Imam al-Bukhari ya ainihin wato fitar da shi a cikin ainihin wato Kitab al-Adab, a cikin littafin shi na Sahih al-Bukhari, haka nan al-Imam Muslim, haka al-Imam Ahmad. Sai ce wa alam jami'i a'da'ihi, wa alama jami'i a'da'ihi a'da'ihi, faman adha mu'minan wahidan, wanda diya cutar da mu'mini kwaya daya, faka'annama adha jami'al mu'minina, to kamar ya cutar da mu'mini ne gaba daya. Ko kun fahimta jama'a? Shi yasa kuka ga da wani abu ya faru, sai kuga duk inda mu'mini suke sai kuga ana kai musu hari. Ko an fahimta jama'a? Da wani abu ya faru, duk inda mu'mini suke, yanzu dan sanda ne ran na Enugu ne ko ina ne, ya fat a wani ca ya buge wani kafiri, dan sanda ne fa, madadin su dube shi as dan sanda su je suna kashe ƴan sanda sai suka dube shi as musulmi duk inda musulmi yake sai suka hau kashe shi ko kun fahimta yanzu shin ya kashe shi ne a matsayin shi musulmi ne ya kashe kafiri ko kuwa atrocities ne irin na police sun yi haka a Lagos a daidai wannan lokacin so uku a cikin wata guda sai kuma gashi ya faru a Onitsha da sai a fahimci wannan wani irin ganganci ne da wauta na ƴan sanda da sai a farma ƴan sanda amma sai aka dube shi as bahaushe musulmi sai aka bi duk inda dangin shi suke ana tsintar su ana karkashe su ko kun fahimta jama'a dan haka wa fi adha jami'il mu'minina adha jami'in nas idan ka cutar da dukkanin mu'minai to ka cutar da dukkan mutane fa inna allaha domin kuwa allah inna ma yadfa'u anin nas bil mu'minina alladhina bainahum bala'in da kake ganin allah yana turewa ko ga sauran mutane to yana turewa ne saboda mu'minai dan haka fa idha'ul khafir idha'ul makhfur duk inda ka cutar da ainihin wato wani wanda yake mai kariya ne to cutarwa ce ga wanda ake karewa me yasa kaga ƴan fashi da sun zo gida wa suke nema ne gadin suke nema ƴan ta'adda da sun isa za su dubi wane ne yake tsare gate sai a kawar da shi ana kawar da shi to an san sauran dama idan har aka cutar da mu'minai to kowa ma ba zai zauna lafiya ba yanzu abin da yake faruwa kenan this is a simple scenario gashi nan a Najeriya ba sai ka tafi da nisa ba idan an bar musulmi sun zauna lafiya kowa ma zai zauna lafiya lokacin da bala'o'in da ke faruwa a arewacin Najeriya suka takaitu akan malamai ƴan siyasa sai suka yi shiru lokacin da bala'o'in suka yadu ga al'ummar musulmi sauran jama'a sai suka yi shiru yanzu akwai wanda bala'in ya kyale ne ba wanda bala'in ya kyale daga nan zaka gane cewa in musulmi sun zauna lafiya to kowa ma zai zauna lafiya inna allaha yudafi'u 'anil ladina amanu ba wannan ayar ba Allah madaukakin sarki yake cewa walaula daf'un lahin nasa ba'dhum bi ba'd lahuddimat sawami' wa bi'a wa masajid yuzkaru fiha ismullahi kathira wa la yansuranna Allah man yansuru Allah yace ba dan kariyar da Allah ke wa mutane da mutane ba to da duk inda cocina suke an rusa su da duk inda wurin ibadar yahudawa na asabar yake da an rusa su da duk wuraren ibadar musulmi an rusa su sai Allah yace wanda duk ya tsaya wa Allah Allah zai tsaya mishi me wannan magana take nufi idan aka zo ana cutar da mu'minai sauran kafirai suna jin daɗi to dama zaman lafiyar mu'minai shi ya zaunar da su idan aka zo ana rusa masallatai saura na jin daɗi to za a zo kan cocina yanzu gashi wannan ayar ta bayyana a Najeriya da wannan matsala ana ganin malaman musulunci ne da wasu ɗaliban su da suka yi musu tawaye da haka ƴan siyasa dariya suke ɗan boko jin daɗin abin suke yi suna cewa yawa ai sun suka koya wa yaran gashi nan sun kare a kansu to yanzu yaran sun karar da malaman sun dawo kan ƴan siyasar yaran sun MP masallatan yanzu sun dawo ina cocina to saura kuma sai ku binciki what will be their next target in the next 2 months to come tertiary institutions hospitals private schools private organizations name it duk yanzu sun gama nan kuma to shikenan sun ce ga sauran alƙiblolinsu suka ce jami'o'i asibitoci sai kuma makarantun kuɗi saboda nan ne ƴaƴan manya suke me yasa saboda tun farko musibar da ta fado kan mu'minai sai ake ganin ai in aka gama mana da waɗannan mu'minan da waɗannan malaman to an taimake mu yanzu kowane ɗan siyasa a cikin ɗarɗari ke kwana kowane ɗan siyasa a cikin ɗarɗari ke kwana amma lokacin da aka kashe malam Ja'far fa babu dan siyasa kwaya daya duk jihar Kano ka ba kwankwasa ba wanda yaje jana'iza dukkanin su ba wanda yaje har gwamna shekarau ba sarkin gargajiya kwaya daya ba dagaci ko mai anguwa da yaje har sarkin Kano har sarkin musulmi har yau ba su yi mana ta'aziyya ba suna ganin matsalar ta shafe mu ne mu yasa abinda suke gani dama waɗannan malamai sun gallabe su to tunda an samu masu share musu su ana nan shikenan sai yaran nan suka waiwayo da suka je kanin shehun Barna suka dirkawa bindiga dari ya waye ana karban makoki wani yaro ya zo kafa bindiga yake ta minti biyu in ba a tashi wurin nan ba za a sake wani zaman makoki ha ko sai tun da bayo jiya in gaba yaro ne dan shekara 16 ya zo kafa bindiga yace minti biyu a tashi wurin nan ba haka ba za a zama makoki kowa sai watsi kanin shehu Barna ne uwa ɗaya uba ɗaya aka kashe jiya yau suka zauna karban gaisuwa haka za ka ce musu gaisuwa ma ba a yadda su karba ba suka tashi na fata an gane haka abin yake saboda haka wallahi duk lokacin da kuwa ga bala'i ya samu mumine ko to ai marmaza a tare bala'in in aka bari ya cinye muminai to wallahi sai ya ci kowa wallahi in kuwa ga bala'i ya samu masallaci ku sauri ku tare in ba haka ba duk wani gida sai bala'in ya ci in ba haka ba duk wata coci sai bala'in ya ci yanzu ku gaya mana arnan da yake service a coci a Najeriya kap cikin kwanciyar hankali babu sannan ku je ku dubi yaran da suke musu haka 28-32 years yara kanana sai kaga yanzu in sun kama wannan yaran sun kashe dan shekara 32 wace hurcewa suka yi has broken their security system ya riga ya karya tsarin security su tsarin tsaron su sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza duk menene ya faru babu abin da ya faru sai dan sanda waɗannan yaran suke bujirawa malamai sai aka ga cewa ai ɗaliban ku ne ai ku kuka koyar da su to yanzu ko kuma fa pastoci ƴan siyasa daga tai masu sarauta ko kuma sai a ce ƴaƴanku ne ko kuka haife su yanzu duk inda jami'in tsaron dan sanda yake idan zai sanya uniform din shi to yanzu da alwala zai sa sallah sai a lahira yana sa uniform din ne yana tunanin me zai biyo baya yanzu duk inda police station yake kap gaba ɗaya a rikice suke to me ya faru duk sun rikita garuruka sun jago sulo kuma duk su gama sai kaga an bullo musu min haisu la ya'lamuna me yasa saboda asali musibar ta fara da muminai ne sai aka ga cewa in dai waɗannan ne ta kare a kansu to kuma dama su ne shield din su ne protectors su ne suke tsare bala'in su ne katangar da Allah ya sa in aka kawar da su shikenan lokacin da aka kashe malam Ja'far ko bera ba a zo an yi ba a ko committee na munafinci ba a kafa a Kano ba to a kar malami in baka taba jin malam Ja'far ba ka je ka sai CD naira 30 ka je ka ji waye Ja'far tukuna kaji a kashe wannan ba abin da aka yi kuma wai yanzu sai ku zo kuna cewa anna haza wallahi kanawa ka dan kuka gani ma dai bala'i ne a kashe mutum irin wannan gobe ku buɗe kasuwa kuna ci yo mai bambanci da bani Isra'ila karanta Ibn Kathir a cikin tafsirin Ibn Kathir ya kawo cewa bani Isra'ila su ne za su kashe annabawa gari ya yi sai su buɗe kasuwa kawai su ci gaba da ci ma'ana ba a yi komi ba ma haka fa aka yi wa Ja'far fa ƙarfe uku na la'asar an gama jana'izar shi kowa ya je ya buɗe shagon shi shikenan an kar banza a ina Allah yana bin ku bashi kanawa you must pay the price ku dubi sakwata ba ku ga Allah ya ture musu wannan bala'in ba bala'in ya tunkaro su ba da aka kashe mutum ɗaya sakwata sun nuna ransa ya baci ko bai baci ba to yanzu ba bala'in ya tinkaro ba gashi Allah ya kawo musu da shi saboda haka Allah ba azzalimi bane Allah ba azzalimi bane ku rinka aunawa kwakwalwa ku ta rinka hada abubuwa in ba haka ba ba ku da ilimi ke Allah madaukakin sarki ya kiyaye malam da yana bayani dangane da muni ne na ta'addancin kisan kai yace wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam haqiqa manzon Allah yace la tuqtalu nafsun zulma babu wani rai da za a kashe da zalunci bi ghairi haqqin ba tare da haqqi ba alamar kisan kai na zalunci ba tare da haqqi ba shine kisan kai ba tare da an tsaiwa da mutum hujja ba sai da hujja kuma ana tsaida mutum ne gaban limami ko khalifa na musulunci ko kotu ta musulunci a ce kai kaza kai kaza kai kaza kuma ga shaidu da suka tabbatar ko kana da dalilan da zaka musanta a kuma bashi dama yaje ya zauna yayi tunani yayi nazari dan haka a musulunci kuji ba a tsare mutum fiye da wuni guda no detention 24 hours in Islam it is an Islamic verdict doka ce fatawan musulunci duk laifin da mutum ya a cikin wuni guda manzon Allah ya bada maximum lokaci na aje ayi bincike kafin rana ta fada a bincika yana da laifi a zartar mai da hukunci ba shi da laifi a sake shi ku karanta fiqhin sunna babu sijin amma a ce an daura mutum irin Al-Mustafa shekara 12 ba a taba barin shi yaje ya huta yayi nazarin ya zai zo ya kare kanshi ba rana tsaka kuma sai a zo a ce an zartar mai da hukuncin kisa kuma ina manyan kasar sun yi shiru saboda kowa yana jiran za a ba kamfanin shi kangila za a bashi kaza za a bashi kaza kada yi magana a ce shi ma yana goyon bayan Al-Mustafa ne Allah zai yi maganin ku Allah ba zai kyale ku ku fito ku yi magana duk inda aka yi ba daidai ba ku fito ku yi magana we are the activists we are the human rights activists we are the lawyers ina ɗan boko ina suwa ne ne falana ina suwa ne ne ulufala duk waɗannan lauyoyin suna ina a cikin Lagos aka yi irin wannan hukunci mugun hukunci sannan ku ji me aka yi an zartarwa da mutum hukunci akan sheda guda ɗaya da aka dogara da shi shedar ya fito ya ce ƙarya yayi ya ce ga inda yake ga abortion shi yana neman a kai shi ya tuna wurin wannan da yawa ƙarya da yake ɗan jarida sun iya aikinsu sai suka je suka nemo kafiri bakin kafiri a Jos lawyer aka ce zo kai jawabi a cikin constitutional law ko a cikin criminal law ko a cikin wacece idan mutum ya je ya ba kotu sheda sai ya bayyana cewa ƙarya yayi yaya matsayin wannan mutumin tukuna yaya kuma matsayin shedar da ya bayar sai ce to ai ma idan har ka ba da bayanin wane yayi kisan kai bayan da yayi kisan kan aka kamo ka ka zo ka ce ai wane ne kaza 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 yace step number 1 ma tukuna za a zarge ka ne da conspiracy ma'ana da bakin ka da hadin kanka ya akai ka ce kai ka tuka mota kai ka tuka mota kaje gurin da wane ya harbi sannan wane ne ya bada umarni da kai direban da wanda ya harbin an kyale su amma shi wanda ya bada umarnin an kama shi what kind of judgment is this what kind of court are this waɗanne irin kotuna muke fama da su a ƙasar nan sannan ina ɗan boko me yasa ba za ku fito ku yi magana ba tsoro kuke ji to su ma kotunan su jira nasu ƴan sakon za su zo musu ne one after the other zamani ne ya kai wanda sai Allah ya nuna wa kowa tun kan aje lahira duk wanda ya shigantaka sai Allah ya nuna mishi ku je ku tambayi turawan Ingila yau wata nawa ne yau wata 8 ne ko 7 suka je suka yi wata shigantaka suka yi shigantaka a kafircin fa sai Allah ya turo musu ƴaƴan su suka yi ta cin ubansu sai da aka zo majalisa wani ya ce kai mu duba something is wrong ya dauki zafi a majalisa aka zo aka gano what was wrong aka gyara sai gashi nan nan da nan Allah ya kwantar da ƴaƴan ƴaƴansu ne ƴan secondary suka yi ta binsu suna doke su. Duk waɗannan yaran da ke waɗannan abubuwan gaba ɗayansu daga ƴan primary 5 ne sai ƴan primary 6 sai NJSS 1 sai NSS 1. Da wahala ka samu wanda ya gama secondary cikin waɗannan da ke muku abubuwan nan. Amma gashi nan sun rikita kowa, an cire shugaban ƴan sanda, an cire kowa, amma matsala ta ki ƙarewa. Me yasa? Saboda lokacin da matsalar ga yadda take sai aka ɗauka cewa ai alheri ne tun daga waɗanda take ci. An fahimta jama'a? Allah ya kyauta. Abin da Annabi yake cewa babu wani rai da za a kashe da zalunci ba tare da haƙƙin a kashe shi ba, shine kamar yadda nace duk wanda za a kashe shi in dai da haƙƙi ne sai an je da shi kotu, sai an tsaye da shi gaban khalifa ko imamin musulmai, an gaya mishi hujja, sannan a bashi daman ya je ya huta, ya ɗauki lauya, ya zo ya yi jawabi a madadin shi idan ba zai iya jawabi ba. Sannan in an tabbatar da laifi a kan shi sai a hukunta shi. Amma ku je ku ɗauko mutum kun ɗaure shi shekara 12, sannan kuma sai ku zo finally sai ku ce wai kun hukunta shi, shikenan ya tafi kaza. Judiciaries, our judicial system, you need to be visited. Abin da ya samu ƴan sandan kenan, ƴan sanda suka yi ta cin zalin mutane a ƙasar nan, suka yi ta cin zalin mutane, sai ga yanzu ƴan ƙananan yaran da suka yi ta zalinta ne fa suke ta shiga Boko Haram din nan. Boko Haram din nan fa ba mala'iku bane, ba tsairal ababina bane. Waɗannan ƴan yara ne da wani yaran za a kama shi haka siddin sai aje a jefa shi a sel. Yanzu duk sel ɗin ƴan sanda sun wanke shi, ba kowa a sel ɗin, duk sun fitar da mutane yanzu. Wai ko Allah ya karɓa? Aina habawa, ba kowa yanzu. Lokacin crisis ɗinnan yara ne suka rinka kamawa, sai aje a jefa yaro a sel. Buhari ya zo garin nan, kawai nan wajen filin su kuwa suka kama yaro, almajiri ne gashi nan wajen gidan Malam Ba'ari suka kama shi, almajiri suka jefa shi. Kawai da muka ce aje a ɗauko takaddar da aka kai shi kotu a kanta, sai aka ce wai an kama shi a robbery. Aka fito da yaro daga sel wata uku, yana cikin sel cikin kasurguman ƴan fashi da makami, wata uku an ɗauki almajiri an sa. Aka zo aka jawo shi aka tsaye da shi sai ya zube, aka zuba mishi abinci yana ci kamar zai mutu. Mutum 96 a cikin CID na Kaduna haka aka fito da su, mutum 96, ba fitila, ba ventilation, ba komai jama'a. ƴan sanda ku ce Allah ba zai kama ku da zunubin ku ba? Ji abinda na gaya wani ɗan sanda a Kaduna kenan, ce Allah gama ta malam za mu zo gaisuwa, na ce ku zo gaisuwa me? Na ce Allah ya kama ku da zunubin ku? Na ce ai muna taya ku murna. In Allah ya so ka a nan duniya sai kama ka da zunubinka, in ka gyara shi kenan, don haka muna taya ku murna. Congratulations to the Nigerian police. Muna taya ku murna, Allah ne ya so ku. Yanzu ba gashi ba kowa asal din ba an wanke ana ta istighfari? Yanzu dan sanda dan ka akara sallallahu alaihi wa sallam, yanzu wai sai su dan gyara ne su yi abokai. Ha habawa, Allah ne ya kama ku da zunubin ku, kuma yana son ku ne sai ku gyara, ku san yadda za ku inganta abubuwa. Wannan zakari biyu da ka ji dan Boko Haram din can da aka ce ya gudu a hannun shi, ni da shi yake ce min, ya ce aramma in na gaya maka irin mutanen da na kashe, ya ce amma da Allah ya tashi kama ni da zunubi na, ni da shi yake gaya mini. Ya ce ranar farko da aka buga bomb, 1st September, ya ce anan ɗana Tahir ya mutu. 1st October, bomb ɗin farko da aka buga a Abuja, ɗan shi ma'aikaci ne a EFCC, ranar bomb ɗin ya cinye shi Tahir. Da muka je ka duba, sai da na sanya wannan report ɗin a internet. Duk Allah ne yake kama ku da zunubanku. Cewa ai mai sauki ce, ba ta kora ake ba, yanzu da za a kore shi ma ai shi an taɓa kora ta shi ba, mai sauki ce kora. Jiya sanatoci suka zauna suka ce ai matsalar an kore shi ma bata isa ba. a kafa committee ya akai wannan ya gudu a hannun shi matsalar ya akai ya gudu din ita ce ake so a sa panel akai Allah ne yake kama ku da zanubanku abinda zamu ce yanzu kuma sojoji sai ku yi taka tsantsan kar ku ga cewa kun fito kun kafa gates wallahi in kuka yi zalunci Allah zai kama ku da zanubanku dan sandan Najeriya in an ce musu abubuwan da kuke yi nemesis alhaki zai kama ku wallahi za su ce ba su yarda ba yanzu gashi nan alhakin ya kama su yanzu wani ya buga maka mota ya fasa danja in za ka shiga wurin yan sanda kai kuka lafiya ka ce an fasa min danja da ku sai kun su ku zauna lafiya ana neman zaman lafiya oh dan sanda ne yake neman zaman lafiya alhamdulillah Allah ya karba Allah ya karba la karba wai sai a tafi wurin mai anguwa yanzu da liman da can ba san da mai anguwa da liman ba ake ta cin zalin mutane kai da aka fasa wa danjar ka biya kuɗi shi da ya fasa danjar ya biya kuɗi ku tashi ba a gyara maka danjar ba haka ba a tafi duk Allah ne yake kawo mutane da zunubansu shi yasa wallahi al-azim yana daga abin nake cewa nace kanawa su ta istighfari eh su ta istighfari duk yana daga cikin nemesis alhaki ne zunubi ne yake bi ayi barna ba ku tashi kun dube ta a matsayin barna ba ku dauki mataki ba shikenan ku zama kaza ku ci ku goge baki Allah baya bacci eh Allah baya bacci Allah ya kyauta mala yake cewa walam yaji hadha alwa'id fi awwal zalim wala awwal sariq wala awwal sharib muskir وإن كان أول المشركين قد يكون أولى بذلك من أول قاتل لأنه أول من سن الشرك ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمرو بن لحي الخزاعي يعذب بأعظم العذاب في النار فإنه أول من غير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتكذب بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أيتي لا تقتل نفس ظلما babu wani rai da za a kashe da zalunci bi gairi haƙƙin ba tare da ya cancanta ba illa kana ala ibn adam al-awwal kiflun min damihi sai dan annabi adam na farko da ya fara kisan kai sai ya samu bangare na zunubin wanda ya kisan kai duk wanda ya kisan kai har duniya ta tashi sai an dibilla zunubin kisan ka na wannan an ba wancan dan annabi adam na farko da ya fara kisan kai annabi yace li annahu awwalu man sanna al-qatl saboda shi ya fara yin kisan kai malam yace abin mamaki kaga irin wannan bai fazo ga mazinaci ba babu hadisin da aka ce duk wanda ya zina sai an dubi mazinacin farko an bashi zunubin wannan babu inda aka ce duk wanda ya sata sai an dubi satan shi an baiwa barawan farko wannan zunubi haka mashayin giya sai ce ko da yake dangane da mushrikai masu shirka annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya ga amru dan luhayy wani kabilan bakhuzai ne cikin larabawa an yi mishi azabar da tafi kowace tsanani a wuta saboda shine farkon wanda ya fara sauya addinin annabi ibrahim to da waɗannan nasoshin zaka fara gane ashe bayan shirka laifi mafi muni shine kisan kai kaga wanda ya fara yin shirka annabi yace ya ganshi a wuta a wata riwaya yace ya ganshi a wuta yana jan uwar hanjin shi kirin amru dan luhayy shine ya fara canza addinin annabi ibrahim shi ya fara kawo gumaka shi ya fara haramta dabbobi to haka kuma sai gashi wanda din yake kisan kai sai an dibi zunubin kisan kansa an je an makalawa wancan dan annabi adam na farko da ya fara kisan kai kuma kaji dan annabi adam aka ce dan shi ne na cikin shi daraja uban shi bata kare shi daga wannan zunubin na har abada ba duk barnar da kake ji da kisan kan da ake a duniya kullun wannan dan annabi adam yana samun kaman shi ya zai da zunubin kisan kan mutum daya balle kaman shi na zunubin kisan kan mutanen duniya malai yake cewa wa qala ta'ala Allah yace wala takunu awwala kafirin bihi Allah yace kar ku zama ku ne farkon wanda za ku fara kafircewa alqur'ani ay fa yuqtada bikum man ba'dakum domin waɗanda za su zo bayan ku sai su koyi da ku fa yakunu isma kufrihi alaikum sai ya zama zunubin kafircin waɗanda suka zo bayan ku ya tabbata akan ku wa kadhalika hukmu man sanna sunnatan sayyi'a fattubi alaiha haka duk wanda ba a taba yin wani laifi ba ya kirkiro shi haka duk waɗanda suka biyo bayan shi za su rinka ainihin aikata wannan laifin zai rinka samun sakamako wa fi jami'i at-tirmidhi a cikin littafin al-imam at-tirmidhi an ibn abbas radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah yace yaji'ul maqtul bil qatil yawm al-qiyama nasiyatuhu wa ra'suhu bi yadi mutumin da aka kashe kanshi mutumin da aka kashe shi zai zo da wanda ya kashe shi a ranar al-qiyama makwarkwadar shi da kanshi tana hannun wannan da ya kashe shi ma'ana shi wanda aka kashe zai riko gashin kan wannan da kuma gashin goshin shi yana jan shi har ya kawo shi wurin Allah sarki ya tabbata ga Allah wa audajuhu sannan jijiyoyin shi tashkhabu daman suna zubar da jini yaqulu yace ya rab ya Allah sal hadha ka tambayi wannan fi ma qatalani akan me ya kashe ni kaji duk wanda ka kashe haka zai je gaban Allah da kai yana janka jijiyoyi na zuba jini yana cewa Allah ya tambaye ka me yasa ka kashe shi kai jawabi a can fa zakaru ibn abbas ni tauba sai dalibai suka cewa ibn abbas ana gafarta malan to in ya tuba fa fatala hadhihi alaya sai ibn abbas ya karanta wannan aya cewa ya Allah ya ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan wanda ya kar mu'mini da gangan fa jazaohu jahannam jahannama ce makomashi khalidan fiha zai dawama a cikin ta thumma qala sannan sai ya ce ma nasakhat hadhihi alaya ma nusikhat hadhihi alaya wala buddilat wa anna lahu tauba wannan aya da take cewa wanda ya kashe mu'mini da gangan wutar jahannama ce makomashi kuma zai dawama tana nan ba a share ta ba ba a sauya ta ba yace ta ina Allah zai karbi tuban shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a kun ji ainihin wannan hadisi wanda yake al-imam at-tirmidhi ne ya fitar da shi kuma sahihin hadisi ne qala at-tirmidhi tirmidhi da kanshi yace hadha hadithun hasanun wa fihi aidan an nafi'in قال نظر عبد الله بن عمر يوما الى الكعبه وترانا عبد الله دان عمر يكلي الكعبه قال فيتي ما اعظمك واعظم حرمتك حرمتك يا كي كعبه منينه يي جرمنك منينه يي جرمن درجهك اما سيتي والمؤمن عند الله اعظم حرمه منك اما درجه المؤمن اورن الله تافيك يا كي كعبه كاجي كعبه درجه المؤمن ديا ya fi darajar Ka'aba qala hadha hadithun hasan at-tirmidhi yace wannan hadisi kyakkyawa ne wa fi sahih al-bukhari an jundub qala awwalu ma yantami min al-insani batnuhu manzon Allah yace farkon abin da zai fara ribewa a jikin mutum in an rufe shi a kabari shine cikin shi Allahu akbar jama'a kun ji wani karatu wanda in ba manzon Allah ba ko likita ya fada ƙarya ne zai idan aka binne mutum abu na farko da ke fara ribewa shine cikin shi sai annabi yace famanistata aminkum allahu ya'kula illa tayyiba falyafal jama'a duk wanda zai iya cin halal daga cikin ku to kai sake ci wani abu sai ita wa manistata allahu ya'kula bainahu wa bainal janna min ukaffin min damin ahraqahu falyafal duk wanda zai iya share wa kanshi hanyar aljanna ba tare da jini na wani ko da tafi guda ya hana shi ba to ya aikata haka ma'ana jinin da zaka zubar na wani ko da tafi guda ne to zai iya kawo maka matsalar zuwa aljanna so da haka duk yadda zaka ka mutu baka taba zubar da jinin wani ba ku gaya mana idan da waɗannan hukumomin namu sun baiwa addinin musulunci mutunci sun ce da ruwan su da addini ba su yi secularism ba sun ce ba ruwansu da addini idan da an ba malamai daraja waɗannan hadisan ana karanta su ko ina za a samu irin wannan kisan kan da ake yi ba za a samu ba babu dan musulmi da ba a haife shi ya girma yaje ana karanta mishi wannan hadisin yaje rike bindiga yaje ta harbin mutane yaje rike bam ya ta jefawa kan mai uwa da wabi babu dan musulmin da zai ji haka amma first step sai suka ce they live in a secular state sai suka ce ba ruwansu da addini secularism second duk kudin da aka ware za a tura su ma'aikatar ilimi a karantar da ƴaƴan talakawa sai su kwashe su waɗannan ƴaƴan talakawan su ne yanzu suke harbin su kaje ka bincika da kyau ka gani yara biyu ne za su dira kofar shagon ƴan sanda su biyu ne suke dira ba goma ba kwaya biyu ne kaje ka bincika kwaya biyu in suka dira ɗaya yana tuka mota ɗaya sai ya fito yana fitowa sai ya dubi na gate din duk sai ya harbe dan kuma sai ya bude buje ta fitar da bomb yana jefawa da sun gama shikenan sai su yi gaba sai a zo a ta kama innocent citizen yanzu kuje Kano ku gani su ake kamawa da an ganka da gemu da daga gen wando sai a kama ka saboda rashin iya aiki su suka tashi zuwa tahowa suke su sa court su sa shed su yi kitso a kansu su sa dan kunna da jambaki da gazal yadda da sun yi barna in ta rikice sai su bar motar sai su shiga cikin yan kallo je ku bincika me yake faruwa da an zo shikenan an ga ustazi sai a ce ku ne sai a kama ustazi yayi bayani ce ba shi bane sai a ce a ku ne yara biyu ne duk inda za su tura strategically yara biyu ne duk abin da aka yi wannan ranar juma'a akan yara takwas yara takwas ne suka ci garin kap ya aka yi nemesis zunubin ku ne yake kama ku ku tuba duk wanda yake da haƙƙi akan ku ku bashi haƙƙin shi Allah madaukakin sarki ya kiyaye wa fi sahihihi har wayo a cikin bukhari aiban an ibnu umar qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama la yazalu almu'minu fi fashatin min dinihi ma lam yusib daman harama manzon Allah yace mumini ba zai gushe a cikin farfajiyar addinin shi ba matakar bai taba jini na haramun ba wa zakara al-bukhari aidan an ibn umar qala man rutiba ko man waritat al-umur allati la makhraja liman awqa'a nafsuhu fiha safku dam al-haram bighayri hillihi an ibn umar qala haka ne man waritat haka ne ya zo a taku nuskar haka ne koko min waratatil umur yawa min waratatil umur allati la makhraja liman awqa'a nafsuhu fiha na daga cikin rikitattun al'amuran da ba su da makawa ga duk wanda ya saka kanshi ciki safku damil harami bighairi hillihi zubar da jini na haram ba tare da halaccin shi ba to wannan na daga cikin rikirkitattun al'amura na karka saka kanka a ciki yanzu waɗannan hadisan da irin su ne aka ware ana haddatar da yara tun suna primary har suka zo secondary ba yajin aiki ba strike waɗannan barnace-barnacen ba a same su ba fa shi yasa kun ga duk wannan hayaniyar waɗannan malaman ƴan tsubbu da aka shirya za a tura su wai Makka su je su yi addu'a ba shine solution ba za a nemo masu zurfin hankali ne malamai da ƴan boko da masu hankali da dattawa su zauna su yi tunani su gane ina ne aka samu matsalolin nan wannan matsalar tana da alaka da kuɗin albashin malaman makaranta da ake cinyewa matsalar tana da alaka da kuɗin ma'aikatan lafiya na asibiti da magunguna da ake kawowa ma ga asibiti wani ya kwashe zai siyar shi kadai abin yana da alaka da abubuwa da yawa waɗanda ba a zaton su ku je ku samu analyst waɗanda suka kware da jawabi da bayani da gano abubuwa su fassara muku amma haka ce a tura wasu ƴan tsubbu su je su yi addu'a shikenan abu ya ƙara gurɓacewa ɗan tsubbu ku tura shi maka kuma ko kun fahimta jama'a kuma fa abin dan ya shafe su ne da abin ya takaitu akan masallata ne kawai babu matsala amma yanzu abin ya ritsa kowa ne yanzu pastoci a cikin dardar suke duk wata coci a dardar take kowa a dardare yake shine yanzu ake ta neman ina mafita kullun a majalisa taron da ake kenan yanzu saboda me saboda abin ya ci su yau da da aka kashe Ja'far Mahmud Adam an dauki matsala an kai ta Senate an tsaya an daukar mata matakin da ya dace da matsala bata kawo yanzu ba amma wannan abin da yake faruwa extension ne na wancan amma da su kasa gane sai suka dauka a'a wannan wani abu ne kawai wasu kaza ne wasu kaza ne wasu kaza ne ku sa musu ido ku gani kullun abin ƙara gurbacewa yake ko sauki yake ƙara gurbacewa yake ƙara gurbacewa yake Allah madaukakin sarki kiyaye wa fi sahihaini har wa cikin Bukhari da Muslim an Abi Hurairata yarfa'uhu Abu Huraira ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa sibabul muslimi fusuqun zagin musulmi fasikanci ne wa qitaluhu kufrun yaqar musulmi kuma kafirci ne wa fihi ma aiba har wa cikin Bukhari da Muslim anhu daga Abi Huraira sallallahu alaihi wa sallama daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض جماعه bayana kar ku koma ku zama kafirai kuna sarar wuyan juna wato yakin da musulmi zasu yi a tsakanin su to matsayin shi kaman matsayin kafirci ne domin kafirai ne aka san suke sarar juna musulmi ba sa yakin juna babu civil war a musulunci ku koma kuna yakan juna babu wannan domin ni'ima ta zo qur'ani ya zo manzon Allah ya zo ya hade kanku dan haka annabi ya abbara cewa wannan yakar juna din kamar kafirci ne wa fi sahih al-bukhari anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallama har wa a cikin sahih al-bukhari daga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yace man qatala muahadan wanda din ya kashe kafirin da ake zauna lafiya aka yarjejeniya da shi lam yurih raihata al-janna ba zai ji kanshin al-janna ba wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 ama aljanna kuwa ana jin kanshin ta kafin akai gare ta da shekara 40 amma kaji kafirin amana ma wanda aka zauna aka rubuta yarjejeniya idan ka kashe shi ba za ka sansani kanshin aljanna ba na faɗa muku a farkon karatun nan kuma ina ƙara faɗi Najeriya nan abin da ya kaita iyayenka ne da iyayensu da iyayena da iyayenku da iyayen kowa da malamanmu da malamansu suka hadu aka zauna aka rubuta yarjejeniya cewa an yadda ƙasa ta ci gaba da zama a matsayin daya to wannan shi ya mai da su suna biyan jizya ko ba sa biyan jizya shi ya mai da su muahadai dan haka sun zama na amana ne an yi yarjejeniya irin wannan constitutional amalgamation din ya faru a shekara farko da annabi ya isa madina aka kira duk kafiran yahudu da nasara aka rubuta takaddar yarjejeniya cewa to madina ta zama kasa daya babu wani wanda zai kawo mana farmaki sai zamu tashi mu ture shi gaba daya amma addini kowa ya je ci gaba da yin nashi annabi ya haka ba jizya suke biya ba wannan abin da ya faru a Najeriya yayi kama da wannan ya faru ne daga 1900 zuwa 1914 aka zo aka hade kasar da aka zo aka hade kasar zuwa 1960 aka zo wurin karɓar yanci iyayenmu ne su fardauna da iyayensu su azzikiwe da iyayensu su awwalawo suka yadda a madadinmu suka ce sun yadda kasa ta ci gaba da zama da Federal Republic da sunan musulunci su sardauna suka sa wannan hannun malaman su suka yi musu fatawa da wannan abu to a yau duk wani kafiri da ke Najeriya baka da yancin haka siddan ka tashi cewa dan kafiri ne bari ka afka mishi in kai haka ka taba kafirin amana ka je malamin ka ya sake biya maka karatu idan danye ne kai ina fata an gane waɗannan na daga cikin abubuwan da ba a karantar da yaran nan ba ba su san tarihin kasar ba saboda me an sace kuɗi daga ma'aikatar ilimi malamai sun tafi yajin aiki dan haka yara ba a yi musu history ba a yi musu civic education ba su san waɗannan abubuwan ba sannan islamically ba a zaunar da malamai an ɗauki addini da muhimmanci sun karantar da yara ba me yasa yara yanzu ba za su zo su ce duk abin da zai faru ma ya faru ba sun san waɗannan nasoshin ne ba su sani ba in ka taɓa shi aya zai jawo maka a tsaye bai san me ke gaban ayan me ke bayan ayan ba wannan kwaya ɗaya ita ya haddace.
tunda ya haddace ta da ita zai harbi kowa. Ina fata an gane. Saboda haka ku ji, duk wani Kirista ko Yahude da ke Najeriya a matsayin kafirin amana yake. To ka'ida, bai halatta mu mu karya ba. Su kuma in suka karya fa, to shugabanninmu wajibi ne su fito su jagorancin to, imma a yaƙe su imma a raba ƙasar, abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shar'anta mana kenan. Lokacin da suka karya wannan amana, sai manzon Allah ya fito ya ce wallahi la yusakinuna fi madinatin hadhi, wallahi tun da suka ci amana mu ƙarya ne su sake zama a ƙarƙashin wannan garin mai suna Madina. Shine aka zo aka yi jila Banu Quraiza, aka je aka tsare garin kwana 17, yunwa, wahala, rashin abinci, suka galabaita, suka fito, suka sallama kansu annabi ya fare tunsu, duk wani balagagge aka yanka shi, matayensu kaf aka maida su, suka zama bayi. Wannan ita ce fatawar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kansu. Saboda haka idan yanzu kafiran nan suna ganin cewa sun samu mulki, suna son ƙasa ta rabu, sai mu ce ai ba sai an yi yaki ba, a zauna. Yadda aka zauna aka yi signing in, to a zauna a yi signing out, shi kenan. Idan an yi haka ni ba zan cutu ba, kai ba za ka cutu ba. Amma me yasa waɗannan shugabannin na yanzu suka yarda? Saboda economically suna driving benefits. In ba haka ba, kai da ni ba, we drive no benefit out of what is called Nigeria. Ba mu da wani economic benefit, amma su suna da shi. Saboda haka kullum su ba sa so. To amma yanzu yanayi ya kai, su ƴan waɗancan ɓangaren sun shirya. To in sun shirya a raba, ba sai an yi da yaƙi ba. Amma kuma ba daidai ba ne kai a matsayinka na musulmi ka yi fatawa wadda za ta zama ta wuce abin da musulunci ya ce. Don haka dole sai an yi balancing al'amuran nan. To amma tur da sai da al'amari ya ɓaci, a yanzu irin waɗannan karatutukan ba za a fahimci me muke cewa ba. Don yanzu al'amari ya ɓaci. A lokacin da ya kamata a tsaya a fahimtar da mutane, a natse waɗannan shugabannin addini bai dame su ba. Amma a yanzu ne suke neman a yi kiran zuwa zaman lafiya. A'a, yanzu ta riga ta ɓaci, yanzu mafita ake nema. Mafita ita ce a koma a zauna. Idan mutanen nan ba su son ci gaba da zaman ƙasar nan a matsayin kaza, sai a yi signing out. Shikenan aka yi signing out, an raba ƙasa. Tashi su koma inda suke, mu ma namu su dawo inda muke. Gashi nan an yi haka kwanan nan bara-bara a ina a ƙasar Sudan. To ba abin da ya hana ba za a yi haka ba. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Bala ya ce hadhihi uqubatu qatilin, kaji wannan ita ce uqubar wanda yake san kai. Aduwwullah, maƙiyin Allah. Idza kana fi ahadihi wa amanihi, kaji wannan ita ce uqubar wanda ya yaƙi maƙiyin Allah. Kafiri ne maƙiyin Allah, amma sai kasance ya shiga cikin alƙawari da amanar Allah. Fa kaifa uqubati qatili abdihi almu'min, me kake tunanin kuma uqubar wanda ya kashe bawan Allah mu'mini? Jama'a, abinda karatun nan ke cewa wanda ya kashe kafirin amana ba zai shiga aljanna ba, ko ƙanshinta ba zai ji ba. Amma fa kaji kafiri aka ce, ina kuma ga wanda ya kashe mumini? Wa idza kanat imra'a qad dakhalat an-nar fi hirra habasaha hatta matat ju'an wa atasha ra'aha an-nabi sallallahu alaihi wa sallama fi an-nar, idan ya zama ga wata mace an same ta ta tsare mage, yunwa da kishirwa ta kashe magen nan, annabi yace ya ga wannan mata a cikin wuta, wal hirratu takhdashuha, wannan mage tana kartattafi wajeha wa sadriha, a kirjinta da fuskarta. Fa kaifa uqubatu man habasa mu'minan hatta mata bighairi jurmi, ina kuma uqubar wanda ya kashe mu'mini ta hanyar tsare shi har sai da ya mutu da yunwa? Je ku binciki wannan laifin. Yan sandan Najeriya sun kware a haka ko ba su kware ba? Abinci ake ɗaure mutum, jama'a baya cin abinci saboda yunwa. In aka fito da shi sai ka ga gaba ɗaya, in ya ji ƙafa na tafiya, takalmi na tafiya, sai ga a cikin tsoro yake, saboda yunwa ta gama zauta shi.
wannan abin da ɗan sandan Najeriya suka samu kansu a ciki kenan. A cikin sel za a kama mutum, wani an kama shi ne yayin rikici da matar shi, wani an kama shi ne da zargin da ya kamata a kai shi kotu, sai a jefa shi a sel. Ga duhu, ga fitsari, ga kashi, ga tsutsotsi, ga kwarkwata, da dukkan wahalhalu. Mutum ya mutu saboda yunwa. Ina lawyoyi activists, ina alkalai, ina kwamishinonin 'yan sanda. Jiya sabon kwamishinan 'yan sanda na ƙasa ya ce ya ƙaddamar da wani kwamiti wai zai kewaye 'yan sandan Najeriya. Wannan ba zai isar ba. Wannan kwamiti za su iya zuwa police station na sabon gari, za su je na ɗan magaji, zuwa za su yi headquarters Kaduna kawai. Su na headquarters na Kaduna in suka ji labarin za a zo, wanke wurin za su yi su fesa mishi turare. Saboda haka ku je ku sake reverse a cikin iliminku da aka koya muku a police college. Menene ya kamata a yi don samar da absolute solution? Because waɗannan atrocities ɗin da 'yan sanda suka yi wa mutane over the years is one of the contributing factors da abin da yake faruwa a yanzu. Believe it or not, but it is the real reality. It is the fact that you will never deny it. Ko an ki ko an so, abin da ke faruwa a ƙasar yanzu yana da alaƙa da abubu. Ku je ku binciki yaran da aka kama aka kai prison akan suna goyon bayan Buhari. Yara 800 aka kai gidan kurkukun Kaduna saboda me wai NCTC ne. Waɗannan yaran yanzu kashi 80% su ne Boko Haram. Wa ma lahum la yakunu Boko Haram, shegu ne su da ba za su shiga ba. Because sun fahimci cewa that is the only way that they can avenge, they can revenge, they can take it back. Yanzu duk wanda aka bata rai sai ya tsalle shiga Boko Haram sai ya rama. Haka ya rinka faruwa a Maiduguri, mun gaya muku yau shekara uku. Duk wanda aka cuce shi sai ya ce za ku gani ne, zan je in shiga Boko Haram na dawo za ku gani.